الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا بير غوة جماد الآخرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم ببدار لحدود أربعين شدة وان ليداتي دا shidda ga watan 12 shekara ta 2024 muna ci gaba da yin tafsirin alqur'ani mai girma mun kare suratul ankabut yau kuma za mu shiga suratul qasas suratul qasas surati makkiya sura ce da ta sauka a garin makka sakonnin da take dauke da su shine ba annabi sallallahu alaihi wasallama labarin annabi Musa alaihi salam tun daga haihuwar shi har zuwa tasawar shi har zuwa girman shi annabtar shi gwagwarmayar shi tare da babban kafiri Fir'auna har inda Allah ta'ala ya nuna ma annabi Musa karshen Fir'auna Allah yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labari ne dan manzon Allah yayi hakuri ya kara yin hakuri ya tabbata akan hakuri dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ya kara sanin cewa ita rayuwa da ma haka take yadda mutanen Makka ke ƙaryata shi to haka aka ƙaryata annaba wanda ke gabanin shi Saboda Allah yana ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kare yin hakuri cewa abubuwan da suke faruwa a garin Makka tsakanin ya da kafiran Makka za su wucewa amma ba yi su ba sannan wannan sura tana bayyana mun wato daraja da falala ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma daraja da falala ta alqur'ani mai girma da kuma girma addinin musulunci da muhimmancin imani a cikin rayuwar musulmi sannan kuma sura za ta ba mu labarin tarihin wani kafiri daga cikin kafiran da suka yi zamani da annabi Musa alaihi salam shine Karuna da cikin wannan sura za mu gani da Allah ta'ala dauko ayoyi masu dama yana ba mu labarin wannan katin kafirin shi ba sarki bane amma mai kudi ne wanda ya fada da musulunci ya fada da annabin Allah sai zan kiyaka annabin Allah bayan kaudacin yana daga cikin mutanen shi wannan sura za ta ba mu labarin cewa aljanna ba a samun ta da girman kai ba a samun mutane wanda ya rena mutane ba zai samu aljanna ba samu aljanna ba tilka darul akhirah naj'alu lil-ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin sannan kuma cikin sura akwai bayanin cewa Allah ya manzo Allah alƙawarin cewa zai baido shi garin da aka haife shi Bana zai dawo Makka ba dan ya zauna ba sai dan ta zama ga hannun shi sai dan ta zama to karkashin shi Allah da ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan alƙawari kuma Allah ya cika mishi domin da ma Allah ba ya saba alƙawari bismillahir rahmanir rahim za mu fara karatun tafsirin wannan sura ta suratul qasas sunan Allah subhanahu wataala mai yawan rahma mai yawan jin kai. Allah ta'ala ce Qasim Mim, waɗannan harfa Ta da Sin da Mim babu wanda ya san ma'anarsu sai Allah subhanahu wataala. Malamai sun yi bayani game da ma'anoninsu, ma dai takamaimai duk malamai sun yi bayani ƙarshe dai suna cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi dalika. Amma shi Allah ta'ala akwai abin da yasa ya fara surorin Al-Qur'ani kusan guda 20 da wani abu da waɗannan abin nan harfa ɗin, tare da cewa harfan na Larabci ne, sai don ya nuna ma kafirai da suke gardama game da suke shakku game da Al-Qur'ani mai girma cewa ba daga Allah ba ne, sai Allah ta'ala yasa aka fara waɗansu surorin Al-Qur'ani da waɗannan harfa don ya nuna musu daga Allah ne, domin cikin magana su ba su magana da irin waɗannan harfan, su fara su haka kawai ba su yi. Yanin tun kakannin kakanni ba a taɓa samu ba, ba a taɓa samun wani wanda saboda ƙwarewar shi da Larabci ba ya ce Alif Lam Mim, ko ya ce Alif Lam Ra, ko Alif Lam Mim Ra, ko ya ce Kaf Ha Ya Ayn Sad, ba a taɓa samu ba. Sai ya kai manzo Allah yake faɗinsu, saboda Allah ne mai wahayin Al-Qur'ani. Hikimar da yasa Allah ta'ala yake gaya ma kowa ma'anan Alif Lam Mim Ta Sin Mim Ta Sin Ha Mim da sauransu, ko saboda haka, saboda a ƙara tabbatar da cewa Al-Qur'ani daga wurin Allah yake. Allah ya samu dace.
Amin.
Sai Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin, waɗannan harfa ɗin da aka faɗi guda uku, ko kuma waɗannan ayoyi na gaba waɗanda za mu karantawa, tilka tana nuni zuwa ga abin da yake nesa. Idan da Larabci kana son ka yi nuni zuwa ga abin da yake nesa, sai ka ce tilka. Amma Laraba suna cewa malamin balaga ana iya amfani da nunin nesa da nunin kusa, kuma inda ana iya amfani da nunin kusa ya zuwa nesa. Tilka, asalin tilka can, kuma ta mace, mace ita ake ce ma tilka waccan, haka waccan a can, tare da cewa ayoyin ga sunan gabanmu. Amma ko malamai suna cewa akwai hikima Allah ta'ala da yake cewa tilka, alhali kuma ayoyin ga sunan gabanmu ishara ce zuwa cewa ayoyin nan na Al-Qur'ani za su daɗe duniya, kuma za su je nesa. Ina ne ba su je ba yanzu? Yasa sai Allah ya nuni da nisansu, ya ce tilka ga su can, waɗancan ayoyin da kake gani to ayatul kitabil mubin, ayoyin littafi ne Al-Qur'ani, ayatu jam'i ne na aya, aya kuma da Larabci shine al-alama, it-alama, inna fi dhalika la aya la alamatan wa min ayatihi min alamatihi. Raka al-aya da Larabci ma'anarta shine al-alama, a shari'a kuma tana nihin waɗansu kalmomi ne, ko kalma biyu, ko kalma uku, ko kalma hudu, sai a tattara su sai a ce musu mi aya. Kama alhamdulillahi rabbil alamin, kalma nawa ce? Kalma hudu ce, alhamdulillahi rabbil alamin, a sun zama mi aya ɗaya. Ar-Rahmanir Rahim, kalma nawa ce? Kalma biyu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, su ma sun zama mi aya. Maliki Yawmiddin, ko Maliki Yawmiddin, kalma nawa ce? Kalma uku. Maliki Yawmi Ad-Din, to haka da iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, guda nawa kenan? Guda hudu, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, to haka da ko dai wani lokaci ma kalma dai ce kuma ta zama aya kaman mudhammatan a kalma dai ce arab kalma dai ce amma kuma aya ce wannan shi yake ce ma aya sura kuma wato shine ayoyi a tattara su kaman aya uku mafi karanci aya uku ana yin sura da su kaman suratul kautsar kaman suratul nasr kaman suratul al-asr kaga da ayoyin su da uku ne kaman ana iya aya hudu kaman suratul ikhlas ta zaman tomi kaman suratul masad zaman tomi zaman to kaman suratul quraish suratul saifi zaman tomi ayoyi ne guda hudu sai zaman to sura daya akan yi biyar akan yi shidda akan yi bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sha shidda bakwai sha takwas har ɗari biyu da nawa da tamanin da nawa da shidda an samu suratul baqara da waɗannan ayoyin ita ce ƙarshe sai masu banta masu ɗari da tamanin da wani abu masu ɗari biyu da wani abu to kun ga wannan wannan abubuwan da na takulo wani abu kaɗan ne daga cikin ulumul qur'an kaɗan ne don muka zanna ne sai mu yi ta hirar shi to amma muka shiga muka dade muna hirar shi ba ku ganewa saboda ba fagen ilimin da kuka iya ba ne amma dai wannan ɗan guntun abin da muka karanta ma'anan aya yana da kyau domin zai tafi da mu zuwa ayoyin alqur'ani nawa ne surorin alqur'ani nawa ne kalmomin alqur'ani nawa ne harfin alqur'ani nawa ne alif nawa ke cikin qur'ani ba nawa ke cikin qur'ani ta nawa ke cikin qur'ani sa nawa ke cikin duka a ƙarshe wannan karatu ne mai yawa a qur'ani ko gini wani abin haka tsakuro ka ciki sai kai ta mamaki wa ina ma aka samu shi malamai ne magabata can suka hana idanunsu kwana don mu karu can baya can shekara dubu da suka wuce Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa aljanna ce mako musu to Allah ta'ala ya ce tilka ayatul kitabi waɗannan ko waɗancan ayoyin littafi ne alkitabu shine qur'ani daga cikin suna alqur'ani alkitab saboda mi ya tattara mi ya tattara harfa ya tattara kalmomi ya tattara jumloli asalin alkitabu shine aljami'u abin da ya tattara ko kuma qur'ani ya tattaro duk wannan to Allah ta'ala kira shi da sunan alkitab wurare da dama dalikal kitabu la raiba fi wannan littafin da kake gani ko kuma wancan littafin Allah yana nuni cewa qur'ani zai tafi nesa gaya can cikin makka ake magana mana cewa can gaya can daga makka an tsallaka da shi an tsaye da shi turai an tsaye da shi america an tsaye da shi rasha an tsaye da shi asiya an tsaye da shi inani da ya shiga ko ina ya tafi nesa a lokacin da ake cewa zalikal kitabu watakila babu nan watakila babu mu watakila duk in ma akwai bahaushe duniya to ba nan yake ba nan yake rayuwa yana bisa hanya yana ta har sai ya zo inda Allah ya ce zanna ta kila muna can bisa hanya muna ta yawo muna neman ina za mu zannawa lokacin wata kila kuma muna nan sani na wurin Allah Allah kaɗai ya sani amma kuma ga shi yau kadiba ka ɗumbin mutanen da suka zanna don su saurare shi alama ya tahi nesa kenan to Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin al-mubin shine wanda yake bayanin komi dalla dalla qur'ani yana bayyana komi dalla dalla amma ta hanyar wanda Allah ya saukar mai al-qur'ani to Allah ya ce anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun muna ta sassabkan maka da littafi dan ka bayyana ma mutane abin da muka saukar da shi zuwa gare ka. kuma da mutane su yi tunani kaga wake yin bayani kuma Allah ya ce ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lin-nasi ba mu saukan maka da alqur'ani ba sai dan ka bayyana ma mutane abinda suke sabani a cikin shi illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi idan ka bayyana ma mutane abinda suke sabani a ciki saka alqur'ani mai bayani ne kuma kai da kanka ka san ba ko na ba alqur'ani ya bayyana ba in dai baka yarda da wanda aka saukan mai da alqur'anin ba to bayanin ba shine ba kai ne kai abinka akwai abubuwa da yawa da Allah ya bari saboda wanda aka saukan mai littafin ya bayyana mana manufar Allah a ciki to in ka kiyarda da bayanin shi to naka za kai to in ka bayyana naka kana nuna kenan kai shi kenan kai shi sanin mana har kai kai shi ba zai yi ba in kuma kai kai to sai dai ka rike naka ka bar da albajiranka kowa ya maka shi bayani in ba haka ba shi annabi ina yi ma almajiran shi bayani ai masa bayani ko kai yanzu ga bayanin kana kana ce almajiranka su rike shi annabi da ya mana nashi almajiran ina suke ina bayanan nashi suke ya kamata a samu su Al-Qur'ani mai bayani ne yana bayanin komai dalla dalla amma ta hanyar wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da Al-Qur'ani ya zuwa gare shi Allah ya ce natlu alayka muna ta karanta maka ya Rasulullah kai annabi mai girma min naba'in Musa muna karanta maka daga labarin annabi Musa dan Allah ta'ala shi yake karanta ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wahayi ne wadannan kissoshi da suke cikin alqur'ani wahayi ne Allah ta'ala ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda farkon kissa annabi yusuf annabi yusuf yana gaba annabi musa sai da annabi yusuf ya wuce sannan annabi musa ya zo Allah ce nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi mu ne muke karanta maka mafi kyawun labarai sannan kuma sai Allah ya ce natlu alayka aka wurin labarin ashabul kafi Allah subhanahu wataala nan ma yayi amfani da wannan nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda to Allah ta'ala shi yake karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam min nabi Musa daga labarin annabi Musa wannan babban annabin da aka yi wani zamani can da ya wuce wa fir'auna da kuma labarin kasurgumin kafiri fir'auna muna karanta maka ne bil haqq gaskiya labari ne muke baka labarin haka aka yi ba kamar sauran littattafan tarihi da za ka dauka ba musamman irin littattafan tarihi wadanda ake koyarwa ko kuma wadanda ake yi dan a samu mutane nishadi dan a samu mutane su kara kwarewa da iya magana su kara iya kwarewa da iya wannan harshen na Faransanci ko na Turanci ko na Hausa ko na Larabci akwai labarai da mutum zai zanna yayi to akwai su da yawa na Faransanci akwai ba ai abin ba kuma mutum ne kamar gatana gatan ku ba inda aka yi wata ganin kura da dala suna wani amma ana yi ne don a samu mutane nishadi don kuma ka koyi magana ka koyi wannan harshen naka ka koyi iya magana a cikin shi yana da muhimmanci isa mutanen da suke da wato rumbun cimin hausarsu cike take da kalmomi na Hausa mu kuma na mutum da muka bari shi kenan Hausa sai ta kubce mu shi yasa su ma Laraba haka na haka Turawa na Ingila ko na Faransa da sauransu su ma duk suna yin haka ne saboda a rike wannan yare din wanda yake karance-karancen littattafai wayewar shi da yadda za a yi magana ta sha bamban da wanda ba ya karance-karance ko ba haka bane to haka malarabci littattafai suna nan sun yi miliyan dubu suna na larabci barkatai suna nan duk da an yi su ne saboda koya ma larabci makamatul hariri mutum ne ya zanna kawo malami ne babban malami na addini malamin musulunci ya zanna ya tsara abin shi labari ne guda 50 katon littafi ne jibgege haka kawai labarai ne abin bai shine ya tsara su kawai wasu ka sha dariya wasu ka ji haushi wasu kai tsoki amma da abin da yake so ciki ka koyi larabci abin da yake so kenan ga alfu laila wa laila dare 1001 duk dararen ƙarya ne amma me sakon abin da yake so ka iya larabci shine ga tana ce kawai labarin zaki da damusa labarin buri da karela kawai shine ciki waya gane su suna magana bare ka ce sun yi kaza sun yi kaza amma abin da yake so ka iya larabci to dole nan labarai da ake tsatsara ma mutane da labaran soyayya irin dandalin soyayya wanda da ya ɗan taso yanzu kuma ya kwanta ka gani waya ta ɓadda shi ai yayi ƙasa ko da ƴan mata za ka gani yarinya an aike ta fa nika ko aike ta zurfe ko aike ta sayan kayan miya da littafi tana karatu bisa hanya har ta yadda kuɗin ba ta sani ba tana ta yi mace nawa lokacin nan ta ƙone ta ƙona abincin gidanta ko ta ƙone mai gidanta ko dai saurare ko saboda karatu in ta iya radda ba a yi sai ta buɗa tana karantawa har ta mance har tuwon ta yi toyi ta zo ta ce mai gida sai dai haƙuri tuwon ta toyi ɗan mata nawa lokacin suke shiga da matan aure ma su je makaranta da ikutar ga kunnuwansu sun sa hijabi sun rufe malama na ta masa ƙira'a da kuma tana nan tana sauraron dandali ana karatu ka ga mace aure tana ta kuka ashe wani labarin tausayi ne can take saurari ba Qur'ani ba ne nawa aka yi amma kaga yanzu abu da ya kwanta da an kadi wuraren masu rai da tauhidi su ne yanzu dai babu su an bar sai duk waya ta zo ta mamaye ta hana ita ma da sharrinta da littattafai suka yi sai TikTok ya zo kuma dana shi kenan wani bala'in ya tafi wani bala'in ya tafi haka za a yi shi ma TikTok ka ba shi wani lokaci wucewa za a yi amma kuma akwai wani sharrin bayan shi to tunda ba abin da muke haka muke kawai jira dai muke a gwada mu mu wa mu kokari mu musulmi ba mu kokari mu sa wasu abubuwa da za su ka ko mun sama mutane ba su kallo ba su ra'ayi saboda mu wanda za mu sawa na kamun kai ne da tsoron Allah su ko mutane ba wannan suke so ya za a lalacewa ya za a taya wuta su suke so Allah shirya mu saboda haka duk waɗannan labarai da ana tsara su ne don mutum in na Hausa ne ka iya Hausa in na Larabci ne ka iya in na Faransanci ne ka kware in na Turanci Ingilishi ne ma ka iya amma shi na Alkur'ani gaskiya ne abin ya faru yasa Allah ya ce bil haqq muna karanta maka labarin Fir'auna da Annabi Musa da gaskiya cewa abin ya faru an yi wani sarki da ake cewa Fir'auna an yi wani babban annabi da ake cewa Annabi Musa kuma sun yi gwagwarmaya Allah ya ce liqaumin yu'minuna ga mutanen da suke masu imani ne ana ka karanta mu mutane masu imani su karu da imanin su shiga ƙarshen gaskiya menene ƙarshen ƙarya menene cike wanda ke kada wani a ƙarshe wa ke cin nasara wa yake da kyakkyawan ƙarshe a cike wa yake da mummunan ƙarshe yasa duka Allah ta'ala yake ba mu waɗannan labarai don mu ƙara imani dan imanin mai ƙara dan mu ƙara tsayawa da ƙafafuwan mu akan addinin Allah mu san cewa kuma da abin da ya faru kuma zai karewa to abin da ya farko yana da ƙarshe wannan rayuwar da muke ciki dan mu san cewa tana da ƙarshe mai karewa ce ba mai tabbata ba ce Allah ya samu dace sai Allah ta'ala ya ce inna fir'auna shi fir'auna lalle shi ala fil ardi yayi babakere a cikin ƙasa yayi zalunci ya gwada daukaka yayi babakiri ya nuna isa inna fir'auna la'alim fil ard wa innahu lamin al musrifin fir'auna lalle yana nuna isa da kasaita a cikin kasa kuma lalle shi yana daga cikin masu wuce iyaka wurin banna wa inna fir'auna ala fil ard ya daukaka a cikin kasa ya samu girma ya samu kasaita da bunkasa waja'ala ahliha shi'a kuma ya sanya mutanen kasar shi gungu gungu jama'a jama'a shi'an jam'i ne na shi'atu kalmar shi'a kalmar shi'a shine shi'an Allah yace min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a nan ma kaga yace waja'ala ahliha shi'a kalma daya ita ce shi'a ita kalmar shi'a ba mummuna bace ita kalmai bata da wani muni kalma abinda take nufi jama'a Allah ya ce wa inna min shi'atihi la ibrahima lalle annabi ibrahima yana daga cikin mabiyan shi mabiyan annabi nuhu alaihi salam kagan kenan ita kalma bata da muni kuna ganewa ya danganci abinda aka yi da ita sai ta zama mummuna amma ita kalma ce ta larabci abinda take nufi shine mi Allah ya bata ta wani wuri kuma ya yabe ta yanzu nan bata ta dai Allah yake waja'ala ahliha shi'an innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay kaga nan ma Allah yana bata ta amma can Allah ya banta yi wa inna min shi'atihi la ibrahima Allah ya yabe ta yace annabi ibrahim yana daga cikin jama'a annabi nuhu alaihi salam kaga Allah ya yabe ta ko to fir'auna haka yi ja'ala ahliha shi'an ya sanya mutanen kasar shi talakawan shi ya rarraba kansu fir'auna yana daga cikin mutanen da suka sanya mu mutane tunanin rarraba kan yan kasa shi kuma shugaba abinda yake so ya hada kan yan kasar shi amfanin shugabanci kenan amfanin shugabanci ka hada kan yan kasar ka zaman to tsintiya madaurin ki daya ba bambanci ba wani nan ba wani ba wani ba duk to ba ya da wani shugaban ba kai ba kuma kai ka ce ba nashi ba kaga ba shugabanci za ka yi ba kenan zalunci za ka yi koda zamanin demokradiyya in aka yi zaɓe wannan ma bai zaɓe ka ba naka ne domin me ita demokradiyyan da ake bi wadda kai ita ta kawo ka ta ce maka ana nufin yancin rayuwa to kuma mutum na da yanci ya ce ba ya san ka sai ni kai babba ne ya bai kamata ka biye mashi ba ka ce kai ma ba ka san shi sai ka jawo shi kuma jawo shi shike sa ya koma wurin ka ko ba haka ba to saboda haka irin wannan mulki na fir'auna salon shi ne mutane da yawa cikin duniya suke a rarraba kai yan kasa akwai na shugaban kasa akwai wanda ba nashi ba akwai yan adawa akwai yan soyayya ko ba haka bane to Allah ta'ala ya ce ya sanya mutanen shi shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhu yana sanya waɗansu da rauni daga cikinsu yana kaskantar da su yana wulakantar da su an ce ya rarraba kansu dangin shi waɗanda suka shafi jinin shi shi fir'auna ka san baba ne isra'ila ba ne shi fir'auna jan mutum ne baƙi baƙi ƙibt ake ce mu ƙabilar shi su ne yanzu ka je kasashen Misra musamman kasar Misra za ka ga duk kiristocin da ke ciki duk jininsu na fir'auna ne yan ƙabilar shi ne akbat ake ce musu za ka gansu kamar ba su da bambanci da larabawa kuma yana gaba yarensu ma ya ɓace yanzu babu shi larabci suke yi kuma su suna da wariya wurin wurin addininsu na kiristanci kuma mafi yawan su addinin da suke bi mazhabar da suke bi ta kiristanci ita ce catholic za ka ga cocinan su egilin ɗinsu inda ka san masallatan musulmi haka da hasumiya da kokuwa hasumiyoyi ga sunan wani wuri hasumiya biyu wani wuri hudu maka sani ba sai ka zo ka fada ciki sama dai sama za ka ga cross ne can sama bisa hasumiya lokacin kartun ma lokacin muna kartun akwai su dawa suna da irin waɗannan tocinan da yawa wata rana ina bako ban sani ba kamar wajen demil haka ko demil din muna baki lokacin muna su da ina dan yawo haka isha'i tai kawai na hado ciki nan ne wurin alwala annan alwala da wurin alwala da komi ban san komi suke da su ba sai na jira shiga masallaci sai na ga hoton Maryam da Annabi Isa kace subhanallahi saboda ana ta kira kirayen sallah nayi dibin nan kiran sallah akai Allah sa kafata sai na ga hotuna nace to kaga da marari ne da ya ce me kai malam cuci Allah ya sa can ba wanda ya san ka alhamdulillah an gode ma Allah to shi Fir'auna ba bani Isra'ila bane shi yasa sai mai da yan kabilan shi duk wani aiki mai daraja duk wani aiki mai muhimmanci suke yi su ne shugabanni su ne gwamnonin jihohi su ne magajiyan nan gari su ne masu gari su ne masu unguwanni su ne duk wani matsayi su ne duk wani abu mai daraja su ne su kuma bani Isra'ila duk wani aikin wahala su ne gini magina da kan masu gini da masu daukan laka da suminti duk su ne masu noma su ne makiyaya ka san da aikin kaskanci ne aiki ne na arziki aiki ne saboda aiki ne na hannu mai albarka baba aiki mai albarka kamar aikin hannu haka manzo Allah ya faɗa aiki ne kana so ka ci tsaba halaliyan ka to ka rungume shi tsaba halaliya to me za kai a kawo masu minti da kasa ka zanje kwaba kana caccakawa to shikenan ba in ka kare a sallame ka me ka saida ciki a ruwanka to amma an ka tashi ga wasu yan burguna guda biyar can ka kwashe to ka ganin haramun tashi don wani ɗan suminti ba a ida shi ba ka kwashe shi wata ya kasa ka ce da Allah ya biya ma da ita wasu yan kira ruwan abu a baka ba ka ɗauke to na haramun sai ya shigo shi ne matsala kawai to da ayyuka na wahala sai Fir'auna ya haɗa bani Isra'ila da su gini noma kiwo gidan ramuka duk su ne ke yi wasu share-share wasu wanke-wanke da aikin da za su nuna mutum ba ya da wata daraja sai Fir'auna ya mai da bani Isra'ila a ciki wannan yana daga cikin zaluncin Fir'auna ya bambanta talakawan shi ya nuna wannan nashi ne a cikin mulki ba a son ka nuna kabila in ba kabilar ka bace kadai cikin kasa take rayuwa ba akwai mutane da yawa duk kabilin ka rungume su dai yan kasa ne babu wani wanda aka tsinto aka kawo shi cikin kasa sai yan kasa ne ka rungume su wanda duk wanda ya dace da aiki in ba cikin kabilar ka amma aikin ya dace da shi to ka dauke shi ka bashi ba wai ba kabilar ka ba amma dan kabilar ka bai iya aikin ba ka dauke shi ka bashi aiki wannan zalunci cin amanar kasa ne kuma rashin iya mulki ne to abinda Fir'auna yake nan Allah ya ce yuzabbihu abna'ahum yana tayayyankawa yuzabbihu yana tayayyanka ɗiyan su maza wa yastahi nisa'ahum kuma yana rayar da ɗiyan su mata ya yanka ɗiya maza mata sai ya bar su kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul baqara suratul a'raf da suratul ibrahima duka Allah ya faɗi cewa Fir'auna yana yayyanka ɗiya maza yana bar ɗiya mata da rai me yasa yake haka nan saboda mahalki ya yi cewa ga wani mutum ya kwace mashi mulki ya tara bokayen shi su gaya mashi dan Fir'auna ya ƙaryata kanshi kana Allah ka ce kai Allah ne in kai mahalki ai ka san mahita ina ruwanka da wani boka boka ba bawanka ba ne sai tara boka ya ce su gaya mashi me ma'ana wannan mahalkin ya yi mahalkin wani ya kwace mai mulki suka ce mai ai suka buga suka buga suka buga suka nemi labari wurin ƙasa ta gaya musu cewa ai wani yaro ne za a haihuwa kuma daga waccan kabilar ta bani Isra'ila za a yi shi ya kame kai kwace ma mulki yanzu babu shi amma nan gaba za a haihu shi dan su kare jefa cikin wata musiba kawai ya samu yace to shikenan dai haka hida kawai a kawo shi kawai yasa duk mutan da tayi ciki yasa mai larwai kawai a samu idanu ga mutanen gari kuma zan ki shako labari a shiga cikin mutane yawwa wane ne matar shi yanzu take da ciki sabon ciki ba ta bibiyar ta kullun wata mace sai ta je wurin ta gaida ta tana diba tana gani duk matan da suka yi ciki to zan ki bin su kawai gida 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 ana bin su ana kula da su ba san me ake ba sai lokacin haihuwa ya sai akai ta haihu tana haihuwa sai a dauke dan a kashi idan mace ce kuma sai a bar ta haka akai dai akai dai akai dai sai da Allah ya nuna mai shine Allah yayi tai yayi tai yayi tai yayi tai ya kashe yara aka ce wajen 70,000 jarirai kafin a samu annabi Musa kuma da aka samu annabi Musa kuma shi kenan sai tsaye da wannan kisan sai ya mamanta da kisan yara kawai shi kenan ya bar kashe su kawai kuma Allah yana shi ya kashe shi wannan ma tunanin na sai ya tsaya kawai ƙarshe ya zo shikenan sai Allah ta'ala ya nuna mai cewa to gashi wanda zai kwace maka mulki kuma kai zakari nan shi da ƙauna da soyayya tun da kai ba ka haihuwa za ka ɗauke shi matsayin ɗa a mai lele a tarallabe shi a tarairaye shi lelen gidan sarki kawai ka san ba ƙaramin lele ba ne kowa ma sanya yake kuma gidan wa gidan Fir'auna fa ka yarda ka taɓa yaron da aka ce Fir'auna na son shi ka san ba yi wa ko to haka Fir'auna ya ta kashe ma mutane ɗaya maza mata kuma yana barin su da rai Allah ya ce innahu kana minal mufsidin lalle Fir'auna ya kasance daga masu yawan banna a doron ƙasa Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu daga sharrin Fir'auna da ire-iren shi Allah ya mu'amalance shi da abin da ya dace da shi na'am
ya halatta a amsa ko kuma mai da
haka taimako ne wake tattarawa to kuma su waɗanda suke tattara taimakon kowa cikinsu an san duke shi ta haramunci ko kuwa ya halitta a karɓi wannan taimakon ya halitta ba taimako ana nema ne daga dukiya ta halaliya dukiya ta haramiya ba a neman taimako wuri ba abin da za a yi da ita na'am
wani ce don an ka ambaci suna annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana cewa sallallahu alaihi wasallam yace faɗin da za a yi a bayyane ne ko kuwa a sirta mai wadatar
to wanda aka yi yace idan aka bari suna annabi sallallahu alaihi wasallama salatin da za a yi ma annabi a bayyane za a yi ko koyi yadda mutum yake so amma bayyanawa ta yi saboda mutane su ji wanda ba ya yi wanda bai iya ba ya koya wanda ba ya sanyi ya ji ana yi dole ya yi amma an ka ɓoye kai cikin zuciya wanda ba ya so kaga ya samu yadda yake so shikenan shi ma sai ya ce ashe ma mutane duba su shi ma sai ya kama bakin shi to saboda haka in san samu ne a bayyana shi ya hina mu
wanda yace a ranar juma'a yace ya halatta mutum ya je da wuri ya ta yin sallah nafila har ma ko har rana ta kai tsaka kuma bai dakatar ba
yace wai ranar juma'a ko ya halatta mutum ya je masallaci ya ta yin sallah har lokacin da ma rana ta je tsakiya in rana ta je tsakiya tsayawa ake kuma wannan lokaci ba a yin sallah kamar 12 da minti 5 haka zuwa da minti 20 ko 20 da wani abu duk lokacin za ka ga rana tsakiya take wannan lokaci ba a sallah. Sallar da ba a ita ce mara dalili. In tana da dalili shine ka shigo masallaci, to za ka yi tahiyyatul masjidi. Kai da masallaci sa'an nan ka zauna. Amma haka nan kawai kana zanne cikin masallaci 12 da minti 15 abin nan 10 zuwa 20 da wani abu. Lokacin da rana tana tsakiya. Ko baka tashi kai nafila ba, sai mun lokacin ya wuce. Kenan ko ranar Juma'a an kai sauko. Dama Juma'a haka ake so. Ba ke mutun ya san ko ita nafila. Kai tayi ba adadi. Kai tayi ba sai ka kilga. Kai tayi kawai ka sallame kai tayi kana sallamewa kana tashi. Haka sahabbai suke. Ka zanne suke ba kawai ai zanne tashi suke. Haka zaka ganin wani na tsaye wani ya duka wani ya kai goshi shi kasa wani na dagowa. Wani ya tai haka ake tai cikin masallaci zamanin Annabi. Da zamanin wucewa Annabi da zamanin tabi'a dai haka ake. Amma sai ga mutane duk wanda yana fila raka bi sai ya zama shi. In san zamu ne kai da yawa kai kamar raka'a 30. Bici bibi ne a sallami ayi biya sallami. Abinda ya kawo ka kenan. Har lokacin da aka kai lokacin da ba a yi nafila sai ka tsaya, in kuma lokacin ya wuce sai ka tashi kai. Har zuwa liman. Na'am.
Sai malam mutum ne ɗan kwangila ne yake neman ya samu aiki na kwangila. Yace to sai dai an shar'anta kamar masu ba da kwangilar. Su ma'aikatan sun shar'anta wanda inda ba su ba su wani ɗan kaso ba, ba za a ba su wannan kwangilar ba. To yace ya halatta ya bada.
Ya halitta mu a raga kwangila ce ake aje takardu, to su masu karɓar takardun su tura su gaba sharaɗi sai ka zauna sai ka sa wani abu cikin takardun ko sai ka ba su ma hannu da hannu. Yawwa in kana so su tura ma gaba ko kuma cikin takardun ka sa ka samu wasu sabon yan goma goma ka jera ciki masu ɗan yawa. Ban ba kai haka nan ba ba yadda za a yi ko ya halitta. Bai halitta ba amma larura ce. Ya larurantu kai kenan ba ya halitta ba. Inda ya zama larura in ba haka kai ba ai sai kai. Dai inda za ka haka nan ne. Ko ƙarinsa ka kai ba a sauraron ka. Abin ya riga ya zama haka yake kawai. Ya zama ruwan dare ga magari kawai. Wannan bai da kyau jama'a. Ya kamata mu war irin wannan abu. Bai da kyau, mu yi haƙuri da ɗan abin da Allah ya ba mu. Kar ka kalli abin da wanda ka tura ma takardu ya samu kwangila da ya samu. Aikin shi daban naka daban. Kai aikin ka shine kai aiki cikin biro, shi kuma aikin shi a turo mai miliyoyi ya je kwangila ya samu kuɗi. Kowa ya tsaya wurin shi. Tun da kowa ya shiga cikin aikin kowa shikenan kowa sai zama kwaɗayi. Abinda ka samu ta wannan takardun wannan kuɗin da ake sa'an da a ka'ida babu shi gwamnati bata ce a sa ba. Kyauta ne za ka aje takardunka a gwamnatance. Kyauta ka aje takardunka a diba ga in ka cancanci a baka kwangila a baka ko ba haka bane. A gwamnatance kyauta ne. Kwadala ba a sawa. Sai inda ake sa kuɗi kuma za ka ga wannan a dokance ne. In ba haka ba shi kenan. Kana karɓar kuɗi to kanka jahannama. Bai da kyau. Duk ganin gari ne kana ganin yanzu wannan mutanen ina bar zakari ne suka je miliyoyi za a samu to ni me za a bani. Na ruwanka kuɗinka ne. Kuɗinka sa ne. Kuma shi aiki aka ba shi. Kai kuma aikin me kai yi. Ƙasa tana biyan ka duk wata. Kuma ka yarda ka yi mata aiki duk wata ta biya ka ba shi kenan. Kai haƙuri. An karkaye haƙuri da abin da Allah ya ci kansa kawai. In ya ga dama daga baya-bayan ya samu alheri ya dawo wurinka ya bi ka dai inda takardun suka wuce ya bi ku da kuɗi ya ba ku don Allah wannan ba matsala. Ya ba ku ba kuma shi kenan. Allah ya ƙara mana haƙuri. Allah ya kira sallar mana.
Mala ya ce ce mai sai da magani ne na cututtuka daban-daban, wato sai wani ya zo sai bayyana kwatanta masa maganin da suke suna sai da magani bisa wasu dalilai da ba amma shi wanga da yazo sai bayyana mishi zai yi amfani da maganin domin ya zubar da ciki yace ya halatta ya sai da masa
ya halatta ba ma mai magani ne ke sai da magani maganin duka daban-daban wani yazo wurin shi sai da mai magani amma yace shi ga yadda za a yi amfani da shi ciki ne za a sidda ba kashe kai za a yi ba bai halatta ka sai da mishi ba tunda har ya gaya ma mai za a yi duk da ciki ba ya da kyawun sabon Allah ne babba wanda ya zidda ciki ya yi sabo biyu ga sabon cikin ba na kwarai ba ne kuma an kashe rai a ga an haɗa zunubi biyu kenan to gara a tsaya ga guda musulunci cewa yake yi idan ɓanna biyu ta haɗu wuri guda ɗaya kuma dole sai an yi guda cikinsu to sai a diwa ta yi sauƙi kisan kai mummuna yake ne gara a bar yaron ya rayu a matsayin shi na shegi da a kashe shi domin zunubin zina yana da girma sosai amma bai kai munin kisan kai ba ke nan bai kamata ba amma kuma wani lokaci ana kashe ana zubar da ciki ne saboda ceton uwa kaga wannan musulunci nan ma idan mace ta zo ciki ya dame ta aka diba aka ga lalle haihuwar cikin nan yana iya salwantar da rayuwarta da shi ma abinda za a yi tawon to kaga nan ma ɓanna biyu ce ta haɗu ko ta diba ga wacce ta yi sauƙi ita dai yanzu ga ta da ranta shi kuma wanda yake ciki ba a sani ba zai zo da rai ko ba ya zuwa da rai to sai a bar shi ya mutu ya yi irin haka amma haka kawai dan dai dan ka a ji kunya ai an kara jin kunya kunya an ji ta kawai sai a yi haƙuri kawai kuma kunyar duniya sauƙi gare ta ba ta daɗewa ɗan lokuta ne mutane su yi taɗi 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 wata rana sai ka sun ce kai yaka sun gaji da zagin ka su ce zo yanzu kuma mutanen kirki ne an bar zagin ka yanzu kai mutanen kwarai ne kaga duk wannan to na asirin dai ya wuce kamar ba a yi ba amma ita ta lahira ba ta da karewa kullun cikin ta ake ba ranar da Allah zai ce wa kai yan wuta zaman ku cikin wuta ya isa haka nan ku ta ku shiga aljanna babu wannan ranar kaga ai gara ka ji kunyar duniya kuma kunyar duniya wurin mutane ne ba wurin Allah ka ji ba duk laifin da kai ka ce Allah na tuba na kara ya yafe maka kuma mutane suna ta kallon ka da abin shi Allah ya yafe maka su ba suke ba da zunubi ba saboda haka bai dace ba dai mutumin da aka san yana zubar da ciki a bashi maganin da zai zubar da ciki domin zubar da ciki wanda ya halitta a zubar wannan dole sai kwararrun likitoci su ne za su kai shi kuma wannan zuddawa yake bai san komai ba wataƙila wurin ya zudda ma ya kashe macen mai ciki na'am
ya ce malam me ma'anar sunan ma'lumat
yana tambaya wai mai ma'anan sunan ma'lumatu ma'lumat sanannun abubuwa kenan bayanai sanannu ilimin muka masu tarin yawa su ake cewa ma'lumat na'am
yawa sai a doyo daga ciki akwai wanda ya ce an mishi sata na kayan da aka ba shi amana
akwai wanda suke barin addu'o'i akan bukatunsu a cikinsu akwai wani bawan Allah da ya ce an baya ajiya na wasu abubuwa an sace yana barin addu'a wanda ya sace su Allah ya sa ya bude su wata sace sun yawa kwanakin nan sun yawa sai dai Allah ta'ala ya cece mu Allah ya kawo mana sauki kuma da shaye-shaye ne sace-sacen da kadi mai tsinziran nan shekarun jiya aka ce wani wuri da mota aka je ƙarfe wajen uku na dare aka je da mota aka je akuyoyi aka ɗauka ka san kwaya ce mutum za a yi da mota ya sace akuya saboda Allah kwara bakwai na cikin gida ne ake kiyo aka je da mota aka ɗauke su kwara bakwai akuya bakwai ka san dai kwaya ce ka san mai mota zai je sace akuya bakwai to duk satar da ake yi haka ne yanzu da sace-sacen da ake dina shaye-shaye ba na hankali ba ne, duk ba cikin hankali mutanen su. Da haka matasa a yi tsoron Allah, a dawo bisa hanya, wannan hanya ba mai bullewa ba ce, ka zama ɓarawo, ka zama mashayi, ka yi asarar rayuwarka kake. Wataƙila da ka tsaya da gindin kanka da ƙawahuwanka kai tsaye, da ka zama wani babban mutum, ko babban malami, ko babban attajiri, ko wani babban ma'aikaci, ko wani babban maƙeri, ko wani mai sana'a. Da al'umma ta ƙare da kai, amma da al'umma ta yi asararka, kuma kai ma ka yi asarar kanka. Baka amfani al'umma da komai ba, ka rako mutane duniya. Allah ya shirya mu. Allah ya kawo mana ƙarshen wahala. Allah ya shirya matasan mu, samarinsu da ƴan matansu. Allah ka ba su aiki. Ka ba su ilimi mai amfani ya Allah. Allah ka ba su kasuwanci mai amfani. Allah ka raba su da waɗannan ayyuka na shaya. Akwai wani bawan Allah da shi ma dai ya kawo mana gudunmuwa da taimako a kwanan nan. Na mance tun shekaran jiya ma in yi bayani na mance can masallacin Mark ya bani kyautar ordinatar sabuwa, yace saboda yana so a zangi karatu da ita, kuma ya ga da tablet nake yi, yace gara zangi budawa da babban abu ana yi ana kallo. Allah ya saka mai dariri sabuwa ce shi ya kawo. Allah ya biya bukatu, Allah ya saka mai da alkhairi.
Amin.
Saboda haka likafa ta ci gaba. Mu ma za mu zangi buɗe ordinatar. Allah ya saka da alheri, Allah ya lafiya. Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka yaye mana duk matsalolin mu gaba daya. Allah ta'ala ka kawo mana ƙarshen matsalolin mu. Ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Allah kawo mana sauƙi rayuwa ya Allah. Marasa lafiya Allah ka ba su lafiya. Lafiya Allah ƙara musu lafiya. Marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama. Allah ka sa su huta. Allah ka da mu da su gida aljanna. Allah ka sa mu kare da duniya lafiya. Allah da suke kula da karatun da muke Allah ka biya su. Biya musu bukatunsu. Abinda suke so Allah ka ba su ya Allah. Yan kasuwan mu kanana da manya Allah ka biya musu bukatunsu ya Allah. Duk matsalolinsu Allah ka jaye musu ya Allah. Allah ka sauƙaƙa talakawa da yusu ya Allah. Amin. Gabanin mu na ka kara masa adalci ya Allah. Amin. Tausayin mu ya Allah. Jami'an tsaron mu din da suke Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah. Amin. Kare su daga halalai ƴan ta'adda da ƴan bindiga da barayin gida da daji ya Allah. Amin. Allah ka tsare mana rayuwar su ya Allah. Amin. Allah ka ba ka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah. Amin. Allah ka kare mu daga sharri masu sharri ya Allah. Amin. Allah ka kare mu daga kaidin masu kaidi ya Allah. Amin. Allah ka kare mu daga makircin masu makirci ya Allah. Amin. Wanda yake kulla mana sharri ko makirci ko kaidi, Allah ta'ala ka warware shi Allah. Allah ka warware kullun da yake mamu ya Allah. Allah kuma ka sa kullun da ya mana ya zamanto alheri ne gare mu ba sharri ba ya Allah. Kuma Allah in abin zai zama sharri tabbatacce Allah to ka mai da mai sharrin shi ya Allah. Allah ka sa kai ya koma kan mu sheke ya Allah. Allah ka ji roƙon mu ka tausaya mana ya Allah. Allah mu masu rauni ne sai ka ba mu ƙarfi ya Allah. Allah mu kaskantattu ne sai ka ɗaukaka mu ya Allah. Allah mu jahilai ne sai ka ba mu ilimi ya Allah. Allah mu talakawa ne sai ka wadata mu ya Allah. Allah ba mu da komai sai ka ba mu ya Allah. Allah ka ba mu ya Allah. Ka ba mu kuɗi masu yawa masu albarka. Allah ka ba mu ilimi mai albarka. Allah ka ba mu girma mai albarka. Allah ka sa mu kare da duniya lafiya. Sa mu cika da imani ya Allah. Allah ka shirya mana ƴaƴan mu kanana da manya. Allah ka shirya da su shirya addinin musulunci ya Allah. Allah wanda baya da aure Allah ka bashi ya Allah. Wanda yake son kari Allah ka bashi kuma ka yi ikon adalci ya Allah. Allah ka sauƙaƙa mana rayuwar mu ya Allah. Ka ji roƙon mu ya Allah. Allah ka shirya mu da mu da zuriyar mu ya Allah. Mu da matan mu ya Allah. Mu da abokan mu ya Allah. Allah ka haɗa kan musulmi ya Allah. Musulmi da kiyayya ya Allah. Allah musulmi da gaba ya Allah. Allah ka sa mu su junan mu ya Allah. Allah ka sa mu tallafa mu junan mu ya Allah. Allah ka sa mu rungu mu junan mu ya Allah. Allah ka sa mu kamnaci junan mu ya Allah. Allah ka ƙara mana san ka da san annabin ka ya Allah. Ka san addinin musulunci ya Allah. Allah ka ɗaukaka mu da mu da addinin mu ya Allah. Allah ka ɗaukaka garin nan namu ya Allah. Allah ka kawo mu garin nan namu ci gaba ya Allah. Bangaren ilimi da kasuwanci da lafiya ya Allah. Da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah. Da kasan mu ma gaba ɗaya ya Allah. Da kasashen da suke makwabtaka da mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.